بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na ranar 29 ga watan Safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1442 wanda ta yi daidai da ranar 17 ga watan 10 shekara ta 2020 ta miladiya za mu tashi darasi na 8 a cikin karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci na alqur'an a wannan gari namu na Kano Allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka a tafsirin a cikin suratul tauba za mu tashi aya ta 34 insha Allah Allah madaukakin sarki ya mana fatahi ya haska zukatan mu da hasken alqur'ani na'am sunna 34 ya ayyuhal ladina amanu kan izuki
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها لباهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكسبون
نعم الله مدوكاكين سركي يتش يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني إن كثيرا من الأحبار والرهبان للي ديوى daga malaman wato yahudawa war ruhban da kuma masu bauta na nasara la yaakuluna amwalan nasi bil batil hakika suna cin dukiyoyin mutane ba da haki ba wato suna karbar dukiyoyin mutane ba da haki ba waya suduna an sabilillah kuma suna kawar da mutane daga tafarkin Allah والذين يكنزون الذهب والفضة وأنهم كما da suke taskance zinare da azurfa wala yunfiqunaha fi sabilillah ba sa ciyar da wannan dukiyar da suka taskantar da ita a tafarkin Allah fa bashirhum bi azabin alim to kai musu albashir da azaba mai radadi yawma yuhma alaiha ita wannan azabar da kake musu albashir da su da ita za ta tabbata ne a ranar da ake kona wannan dukiyar da wannan zinariyar da azurfar da suka taskace a kona su wato a kona a sanya wuta a kansu finari jahannam a cikin wutar jahannama fatukwa biha sai ai musu wato lalas wato a sanya wato a kona da wannan zina da wannan narkarkiyar zinaran da narkarkiyar azurfar jibahuhum wato a gefan wato goshin su jam'un jabaha wajunubuhum da sassan jikin su gefan jikin su wadhuruhum da bayan su hadha ma kanastum li anfusikum ana ce musu wannan shine abin da kuka taskance ga kawo kanku fadhuqu ma kuntum taknizu to kudan to dan haka kudan dana abinda ku kusance kuna taskancewa wato ku dandana sakamakon abin da kuka kasance kuna taskancewa. Wannan ayoyi, wannan ayar tambihi ne ga musulmi akan irin aibobi da ke tare da ahlul kitabi, irin aibin su tunda Allah ya ce a yaƙe su. Daga cikin dalilin yaƙin su shine ba sa imani da Allah da ranar lahira, ba sa haramta abinda Allah ya haramta, kuma ba sa tsayar da addini addinin gaskiya. Kuma daga cikin aibobin su ya gabata cewar sun mayar da kansu dagutai, ma'ana suna halatta abinda Allah ya haramta, su haramta abinda Allah ya halatta, kuma su ce ma mabiya su bi su. Shine Allah ya ce sun, wato mabiya sun mayar da su iyayen giji ba Allah ba, wato sun mayar da su wanda aka dauke shi abun bauta ba Allah ba, shi ake ce matsagutu, wato wanda ya isa mutuka wajen ketare iyaka, ya ketare iyaka har yayi yana da'awar allanta, ko kuma yana ba ma kansa sifa ko aiki irin wanda Allah ne kadai yake da haƙƙin yin sa, shine halattawa da haramtawa. To wani ya daga cikin aibin su, to shine wannan ayar kuma ta sake bayyana wato a irin aibin da ke tare da su, domin ya zamanto musulmi kada su rudu da yawan mabiyansu waɗannan malamai da masu bauta, da irin daraja da ake basu ta addini, da irin daraja da mabiyansu suke basu, da matsayi da suke basu. To kada musulmi su rudu da wannan, domin su zamanto wajen mu'amala da su, su san matsayinsu. Sai Allah ya ce da yawa daga cikinsu lallai suna cin dukiyoyin mutane ba da haƙƙi ba. Ku lura an ƙarfafa wannan magana da taukiji guda biyu, inna wanda take nuna ƙarfafawa, sannan da lamut taukid la ya'kuluna. Ana ƙarfafa abu ne idan wanda ake gaya ma yana inkari, amma a nan wajen tunda ba inkari suke yi ba, wato dan an ƙarfafa wannan dan kada a ɗauka cewa alkur'ani mubalaga yake, wato kawai yana faɗan magana ce ta mubalaga. A'a, abin haka yake hakikatan, saboda shi alkur'ani gaskiya ne tsagwaransa, ba kamar irin maganganun mawaka bane. Kun san masu waka su ne dan abinda suke so su faɗa ya samu karɓuwa wajen mutane, sai su wuce iyaka wajen yabo, ko su wuce iyaka wajen zargi, shi ne ake ce ma mubalaga. To nan Allah maɗaukakin sarki ya kawo shi da uslubi na taukidi na ƙarfafawa, domin ya ɗauke cewa kada ku ɗauka mubalaga ake, abin haka yake hakikatan, cewa suna cin dukiyoyin mutane bil batil, da ƙarya. Al batil shi ne abin da yake ba da haƙƙi ba, wato babu cancanta, dukiya ce suka ci ba da haƙƙi ba, saboda ita dukiya Allah maɗaukakin sarki ya tsare dukiyar kowa, da bai halatta ka karɓi dukiyar wani ɗan uwanka ba sai da haƙƙi, sai da yardar ransa. To suna karɓar dukiyar nan ba da yardar su ba, ba ta hanyar ciniki ba, ba ta hanyar ƙodago ba, ba ta hanyar wata sadaka wadda aka ba su a bisa ɗau'an, wato bisa soyayya ba. A'a, suna yi ne ba da haƙƙi ba, saboda suna cin rashawa a wajen hukunci, suna cin rashawa a wajen hukunci. Idan mutum yayi sako, in suka zo sai ya bada wani abu, in ya bada wannan abun sai a ce masa shikenan, Allah ya yafe masa. Kamar yanda kun san a cikin tarihin addinin Kirista musamman dai, akwai lokacin da coci suka rinka sayar da sukukul gufran, takardar gafara. In ka biya kuɗi a coci, in aka baka takarda an yafe maka, kai abinda da kai zo ka. In aka yafe ma mutum daga nan haccan aka suke ba su sukukul gufran. Wannan ya shahara a cikin tarihin Masihiyya, a cikin tarihin Nasara. To wannan bacin dukiya ne da ƙarya ba, kana da iko ka gafarta wa mutum amma ka zo ka ce ya baka kuɗi zaka bashi abin da zai nuna kan cewa an gafarta masa in ka ba da wannan kuɗin da wani haƙi ka ci kuɗin da wani haƙi ka ci kuɗin tunda dai baka ba da kuɗi sai akan abin sai a mubadala ka bayar da kuɗi akan abin da yake za a baka shi yasa kun ga shi yasa malaminmu Sheikh Mahmud Wulzidan da yake cewa wanda ake ɗauka jinga dan ya karatun alqur'ani a ce a kowace kowane izifi ga kuɗin in kowane izifi yace wannan aklu amwalin nasi bil batil shin dukiya ce da ba da haƙi yace domin kana da tabbas akan cewa zaka samu ladan na izifi ɗayan da ka karanta shi wanda zaka yi ma'a shi wanda yace ya dauke ka kai me yake nufi ba ladan yake nema ba a isar da ladan ya zuwa ga mahaifinsa ko mahaifiyarsa da tarasu ko ba haka ba to kana da tabbas cewa ya samu ladan in ma har ya samu ladan yana da ikon ya tasarrufi a cikin ladan yana da iko ya tasarrufi ba shi da iko saboda haka yace wannan akadi ne wanda yake akwai jahala ka sai abinda baka da iko alqudratu ala taslim babu shi baka da iko akan bayar da shi ba ma ka da tabbas ko akwai shi ko babu to kamar to kaga duk da yake wannan kamar yadda muka gani akwai bincike akai amma na Yahudu da Nasara shi a bayyane yake abinda suke bama kamar wannan sukukul gufran da suke daga cikin misalan kuma da suke rashawa da suke a cikin hukunci rashawa da suke yi a cikin hukunci saboda sune alƙalai shi yasa Allah ta'ala yace sama'una lilkadhibi akaluna lissuhut masu yawan wato jijiyar ƙarya masu yawan neman su ji ƙarya suna kasa kunne su ji abinda yake na ƙarya abinda suke so kenan akaluna lissuhut masu yawan cin rashawa ita ce dukiya ba da haƙƙi ba me cin rashawarsu shine sai su zo su bayar da kuɗi ga alƙalansu ga malamansu su yi hukunci akan wato su yi hukunci sabanin abin da ke cikin littafin Allah kamar idan wanda ya yi zina sun samu cewar mazinaci za a jefe shi saboda haka in ya yi zina sai ya zo ya ce to ga wannan sai ku samo mun mafita sai su ce to ai shi kenan abinda ya kamata a sa maka gawayi a fuska a ɗaura da kai da matar da kuka yi zina a ɗaura ku akan jaki a sanya muku gawayi a yawo da ku a cikin gari shi kenan in kuka yi haka ba sai an jefe ku ba su kuma sun karɓi kuɗi sun soke to ina tsoron Allah ga wanda yake da'awar ilimi da wanda yake da'awar bautar Allah ya zamanto duniya ta tsokane masa ido akan haƙƙin Allah to wanda suke da wannan sifar me suka cancanta in ba a tozarta su ba a kaskantar da su kada a ga wani izza kada a ga wani wato kima a gare su ta fuskar addini saboda haka duk irin abin da suka bayyana na sifar shugabanci na addini ko sun sanya irin manya-manyan kayayyaki wannan kayan nasu sun cika ido da wannan kayan wato a nuna kan cewa waɗannan fanko ne domin ƙarshen al'amarin duk suna yi ne don abin duniya ba don Allah ba to wannan Allah maɗaukakin sarki ya tona musu asiri kuma babu sifa da ta tona musu asiri irin wannan sifa sifar da ta nuna kan cewa tunda addini don me ake addini ne ba don lahira ba don haɗuwa da Allah فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا duk wanda yake kaunar haduwarsa da Allah ya aiki nagari kuma kada ya shirka da ubangijinsa wato ya addini saboda ka maksudin addini haduwa da Allah to yayin da ya zamanto cewar kai addini shine abinda zai samu maka samu a nan duniya kaga ina zancen imani da haduwa da Allah to saboda haka wannan sifar ita ce ainihin sifar da wato ta tsiraitar da su shi yasa alqur'ani malamai na Allah sifarsu ta saba da wannan Allah ta'ala ya sifanta su da cewa innama yakhsha Allah min ibadihi alulama masu jin tsoron Allah kadai a cikin bayinsu sune malamai, wato ilimi shi wanda zai saka ji tsoron Allah. To tsoron Allah ku shine zai sanya ka ka girmama matsayinsa, ka girmama iyakokinsa, ka girmama al'amarinsa, ba abun duniya ya tsone maka ido akan wannan ba. To sannan alqur'ani da yake alqur'ani littafin gaskiya ne, sai bai yi jam'i ba, sai ce inna kathira, da yawa, wato ba duk bane, ma'ana akwai na kirki, akwai na kirki, wannan yana daga cikin adalcin Allah, domin ba dole suka zamanto haka ba. Akwai daga cikin al-ahbaru war ruhban, malaman Yahudawa da masu bauta na Nasara waɗanda suke ba a haka suke ba. Allah ya ce laysu sawa'a, ba duk daidai suke ba. Min ahlil kitabi ummatun qa'ima yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika min as-salihin. Allah ya ce ba duk daidai suke ba, daga cikin ahlil kitabi akwai al-umma tsayayya mai tsayuwa akan daidai, suna karanta littafin Allah dare da rana, kuma suna sujada cikin dare, suna umarni da kyakkyawa, suna hani da mummuna, kuma suna gaggawa wajen aikata ayyukan alkhairai, waɗannan su ne salihai. To su ake ishara da Allah ya ce inna kathiran, amma da yawan su haka suke. Saboda haka idan kai hukunci in wannan, amma saboda dukkan sai alqur'ani bai yi musu kudin gora gabaki ɗaya ba, bai yi musu kudin gora gabaki ɗaya ba, saboda alqur'ani littafin gaskiya ne, kuma haka ya kamata mu koyi irin wannan adalci, mu koyi irin wannan adalci. Duk wanda zai jam'u a cikin maganganu, to ko yana tare da kuskure, duk wanda zai jam'u. Kama alal misali a ce ai kabila kaza ba su da addini, ina za ka samu addini wajen yan kabila kaza? Wannan zalunci ne. Ko muna da yawan yin wannan, musamman malam Bahaushe, malam Bahaushe yana da yin wannan, ya raina duk wani wanda yake ba shi ba, sai ka ga yayi irin wannan jam'u din. To a cikin wannan jam'u akwai zalunci, a in ban da Balarabe, yana so gace Balarabe, Balarabe kawai yake saurara ne, amma duk wani wanda ba shi ba, to ba indai aka ce mutum ba shi da Hausa, yace mafi Hausa mafi fa'ida, indai ba Hausa ba ka da fa'ida. To wannan yana daga cikin wato kaucewar hanya wanda alqur'ani ya nuna mana ba haka ake ba. Adalci wajibi ne yayin da za ka yi hukunci. Sifa ta biyu ta wanda Allah maɗaukakin sarki ya ambata a nan shi ne wayasudduna an sabilillah, suna hana mutane daga tafarkin Allah, ma'ana suna toshe tafarkin Allah daga mutane su gan shi. Shi ne sun san gaskiya ne, kuma sun san annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne annabin ƙarshen zamani wanda suka zo Madina domin su yi imani da shi idan ya bayyana. Kuma da suna yi Malaraba, suna neman Allah ya, suna in suka yi yaƙi, in suka yi saɓani da Larabawa, sai su ce muna nan muna jiran annabin ƙarshen zamani, muna addu'a idan ya zo Allah zai bamu fatahi ya bamu nasara a kanku. Da wanda suka falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi, da abinda suka sani ya zo musu sai suka kafirta da shi. To wannan kafircin shi ne as-sadd an sabilillah, kamar yadda suka yi lokacin da Quraysh suka tura tawaga, a lokacin da tawagar Yahudawan Madina suka zo Makka ƙarƙashin jagorancin Ka'ab ibn al-Ashraf, sai da suka zo sai suka je aka zaɓi wakilai, suka je suka same su, suka ce yanzu tsakanin mu da Muhammad wane ne, ya sallallahu alaihi wasallam, wane ne ya fi daidai akan, wane ne ya fi kasancewa akan shari'a? Mu fa muna kan addinin iyaye da kakanni, ba mu kauce ba, abinda muka sami iyaye da kakanni a kansa muke, ba mu zo da wani sabon abu ba. Muna hidima ga alhazai, muna shayar da su, muna saukar su, muna kula da ɗakin Allah, duk wannan abin fa mu muke yi, kuma mu ne ƴan harami, mu ne ƴan Makka. Ko ko wanda ya zo ya ce ya wulakanta guma, ya zazzagi guma kanmu, ya ce iyayenmu da kakanninmu akan ɓata suke, ya zo da wani abu wanda iyaye da kakanni ba su sani ba, wanne ne ya fi? Sai suka ce a ai ku ne, ku ne. alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yashtaru alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab ba wannan ayar ba alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila undur kayfa yaftaruna ala allahi alkadhiba wa kafa bihi ithman mubina alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yu'minuna biljibti wattagut wa yaquluna lilladhina kafaru هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا بغاوات عند أكبا سنربونا لتافي بس انكرنت لتافا الله أما سنع بادة جسيا دا غنشي دا أغوت كما سنع شيما كافري وأنن كافران أهدى من الذين آمنوا سبيلا سنف الشريع يزوها دا تفريكي دا غاوات عند سكي إيمان تو كما فسنع توتيا دا إلمي شوى سنسل لتافي suna ganin hukuncin su shine wato karbabbe to yanzu wannan idan suka yi me mabiya za su ce wanda su ba su sani ba su taqlidi suke yi abinda masu ilimi suka fada za su ce su shi za su yi to sun haƙinci ilimi maimakon su fada abinda suka sani shine daidai sai suka canza shi suka mayar da shi suka wato suka canza abinda yake sun sani wato wannan shine abinda shine sifa ta biyu mummunar sifa daga cikin sifar waɗanda yake daiwa daga cikin al'abar war ruhban wanda yake wanda ya sanya su a wato suka cancanci mu'minai kada su rinka ganin matsayinsu da wani girman su kada su ba su izza bal su kalle su da kallo wato na tozarta da wulakanci domin mutumin da ya san gaskiya ya take taya za a yi ka rinka ba shi wata martaba mutumin da ya zamanto ya fifita duniya a lahira ta za a yi ka ba shi wata martaba a cikin sha'anin addini to kuma a cikin wannan akwai gargadi ga malaman musulmi da jagororin addinin musulunci da jagorori na al'ummar musulmi da kada su ma su zamanto kamar ahlul kitab ya zamanto suna cin dukiyoyin mutane ba da haƙƙi ba suna karɓar rashawa suna ciyar da addini su yi abu su nuna addini domin a ba su abun duniya su nuna cewa su masu tsoron Allah ne domin a rinka ba su abun duniya ana cewa su yi addu'a Allah zai karba addu'a bayan kuma gabaki ɗaya hankalinsu yayin da aka ce su yi addu'ar suna kallon aljihu ne me za a kawo to wannan kaga duk gargadi wannan hanyar ahlul kitabi ne to a cikin wannan akwai gargadi haka zalika da kuma kada su zamanto tamkar ahlul kitabi wajen dauke mutane daga bin addinin Allah wajen hana mutane bin tafarkin Allah shine suke bayyana musu gaskiya saboda idan ya zamanto cewa bayyana gaskiyar ta ci karo da san ransu ko da san ran masu basu san ran shugabanni gwamnatoci da suke basu sai su koye wannan gaskiyar su ki fada ko kuma ma su canza ta canza addini to idan suka yi haka sai su zamanto wato a tamkar waɗanda suke ahlul kitab kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a Allah ya la'anci ahlul kitabi a harshen annabi Dawud da harshen annabi Isa wannan dalili shine ba sa umarnin juna da kyakkyawa ba sa hana juna aikata munkari kuma idan suka ga azzalimi yana zalunci in suka gaya masa cewa wannan ba daidai bane bai daina ba wannan ba zai hana su ci gaba da mu'amala da shi suna cin abinci tare da shi su dauke shi kamar wannan abin da ya ai ba komai wato addinin ba komai bane in ma baka ba addinin ba komai to yayin da suka yi haka sai Allah madaukakin sarki ya buga zuciyar sashensu da sashi wato ya sanya kiyaya da gaba a tsakaninsu sannan ya la'ance su a harshen annabi Dawud da harshen annabi Isa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku ma musulmi ko dai ku rinka umartar juna da kyakkyawa ku rinka hana juna daga aikata mummuna kuma ku kama hannun azzalimi ku tsayar da shi akan gaskiya ku tabbatar da shi akan gaskiya ko kuma Allah kuma ya buga zukatanku sashen zukatanku da sashen waɗansu sannan ya tsine muku kamar yadda ya tsine musu to shine hawan daga cikin ina ji Imam Nawawi ne yake cewa to su tsinuwar inuwar da za ta zo ma musulmi idan suka ci amanar ilimi, irin yadda ahlul kitab suka ji amanar ilimi shine tsuniyar tsinuwarsu a harshen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi dole wal iyadu billah. Saboda haka ma'abuta ilimi da masu jagorancin addini a cikin addinin musulunci suna da mummunan hadari. Dama ce ta samun matsayi babba, dama ce ta samun matsayi babba, domin babu matsayi irin matsayin jagoranci ga masu tsoron Allah, al-imamatu fi din, imamatul muttaqin, wanda Allah madaukakin sarki ya koya mana mu ce waja'alna lil muttaqina imama, ka sanya mu jagorori ga masu tsoron Allah. To idan suka tozarta wannan amanar kamar yadda ahlul kitab suka tozarta, to maimakon abinda zai ba su daraja sai zaman to ya ba su halaka mummuna, Allah ka kiyaye mu. To sannan bayan Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan sifa na ahlul kitab, sai kuma Allah jalla wa ala yayi atafi akan wato yayi atafi akan jinsi na biyu na mutane waɗanda mutane suke sa su a makami mai tsawo, a makami mai girma. Kun ga jinsi na farko sun samu makami a cikin al'umma saboda shugabancin addini, ko ba haka ba? Malamai ne masu ilimin addini da masu bauta wanda kullun suna cikin bauta, ana ganin su na Allah ne, amma ga abin da suke yi Allah ya tona musu asiri. Jinsi na biyu su kuma suna da matsayi babba a cikin al'umma saboda sun tara dukiya, masu hannu da shuni ne, domin ɗaya daga cikin hanyar da ake samun girma a cikin zukatan mutane kenan. In baka samu girma da sunan da sifar addini ba, to za ka iya samun girma da tara duniya. To shine nan Allah madaukakin sarki ya bayyana illar waɗanda suke tara abun duniya, suke tara abun duniya, suke hana haƙƙin Allah a ciki. To sai Allah ya ce walladina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda, nan an faɗa adh-dhahaba wal fidda, zinari da azurfa, saboda matsayinsu akan cewar sune kuɗaɗe, sune ake sanin ƙimar dukiya, da sune ake saye da sayarwa. To sune jinsin, domin dukkan kuɗi, dukkan wani abin da ka mallaka za a iya mai da shi zuwa ga zinare da azurfa. Amma an ambaci zinare da azurfa ba wai shine kaɗai kuɗin ba, domin a yi ishara ya zuwa ga jinsin dukkan wata dukiya, wato waɗanda suke taskace dukiya ba sa ɓatar da ita a tafarkin Allah. Ma'anar ɓatarwa a tafarkin Allah shine a ɓatar da ita a inda Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni a ɓatar da dukiya. Inda Allah ya yi umarni a ɓatar da dukiya shine ka ba da haƙƙoƙi na wajibi da haƙƙoƙi na mustahabbi. Haƙƙoƙin wajibi shine ka fitar da zakka haƙƙin Allah, ka fitar da zakka haƙƙin Allah, sannan da kuma annafaqatul wajiba, ciyarwa wadda take wajiba. Me ciyarwa wadda take wajiba? Ka ciyar da kanka, ka tufatar da kanka. Akwai wanda Allah ya bashi dukiya amma ba zai iya ciyar da kansa ba, har alsa ta shige shi saboda yunwa mala. Akwai aiku? To wanda ya yi haka shi ya shiga cikin wala yunfiquna ha fi sabilillah, domin yana daga cikin ciyarwa da dukiya fi sabilillah akwai annafaqatul wajiba. Kuma farkon nafaqal wajiba a kanka, ibda bi nafsik thumma biman ta'u, ka fara da kanka sannan wanda kake iyalanka wanda kake daukar nauyin su. To sannan bayan nan waɗanda ciyar da su yake wajibi a kanka sune da matarka da ƴaƴanka. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matarka za ta ce ka ciyar da ni, wajen wa za ka kyale ni? Wato wa za ka kyale ni? Ta rabu da kowa ta zo ta tsaya a kanka kuma kake ciyar da ita, ga wa za ka kyale ta? So kake ta je ta zama kilaki, ta yawo ta ciyar da, ta yawo ta nemo abin da za ta ci? Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace taqulul mar'a at'imni aw talliqni, ka ciyar da ni ko ka sake ni? Da kuma na biyu, da idan namiji ne har ya zamanto zai iya ciyar da kansa. Yawanci malamai suna cewa har ya zamanto balidi, saboda yawanci yaro kafin ya balaga a tarihi, a tsarin musulunci, yaro kafin ya balaga ake koya masa sana'a, kafin yaro ya balaga ake koya masa sana'a. Kamar yadda Allah ya ce wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah, in anasu minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum. To kaga ana yi musu jarabawa a gwada yaro, ma'ana a bashi dukiya a gani zai yi tasarrufinta. To amma yanzu fa yaro wanda yake ya kai wannan fa shine dan JS, dan shekara 15 ko 14, dan JS2 ko JS3 kenan. Yanzu yaro dan JS2 ko JS3, saboda mun tozarta tarbiya, me ya sani? Me ya sani wajen killata dukiya da kula da dukiyarsa? Wataƙila in ka danka masa kuɗi shikenan sai ya je ya siyo abin nan, sai ya je ya hada faci, sai ya tafi abin nan wajen sayar da kek, ya je ya kwaso kek ya raba ma abokai gabaki ɗaya. To ita kuma mace ciyar da ita har sai ta tare a ɗakin mijinta. Wajibi ne akan mahaifi ya ciyar da ƴarsa mace har sai ta tare a ɗakin mijinta. Idan aka sake ta, in aka sake ta ba ta da ɗa wanda shi ne yake da haƙƙin ya kula da ita, to za wannan haƙƙin zai koma kan mahaifinta, sai ta koma ga ƙarƙashin kulawar mahaifinta. Idan babu mahaifi, to sai a duba duk wani wanda yake zai ci gadanta. Idan da za a kaddara ta mutu, zai ci gadanta, to shi ne yake da haƙƙin da zai ɗauki nauyinsu. In sun fi ɗaya, sai su haɗu gabaki ɗaya su ɗauki nauyinta. Mace babu inda aka ce ta je ta nema ma kanta abin da za ta addinin musulunci. Babu inda aka ce mace ita za ta yi ma kanta, dole ta zamanto tana ƙarƙashin kulawar wani. To wannan ciyarwar yana daga cikin annafaqatul wajiba. Sai kuma iyaye, idan fakirai ne, idan mutum yana da iyaye fakirai, mahaifi da mahaifiya, wajibi ne ya ciyar da su. Shi yasa ba a ba su zakka, saboda in suka zamanto fakirai, kai kuma mawadaci ne har kana ba da zakka, to ai sun wadata da wadatarka. Sai ka ciyar da su tukuna. Idan duk da bayan da ciyar da su sun zamanto ba su da bukata, ba fakirai ba ne, ka samu rarar dukiya, to shi ne za ka fitar da zakka. Don haka su ba za ka ba su ba, kamar yadda ba za ka ba ma matarka zakka ba, ko 'ya'yanka da suke ƙarƙashin kulawarka. Amma 'ya'ya wanda suka girma, yara waɗanda suka girma, za ka iya ba su zakkarka in sun zamanto da sufar talauci. Haka zalika ƴarka wadda take gidan mijinta, idan fakirai ne mijin ba zai iya kula da ita ba, domin in ta zamanto tana gidan mijinta, kaga ciyar da ita ya koma hannun wa, ya koma hannun mijinta, to mijin ba shi da hali. Ba za a ce kai ne kuma yanzu za ka dawo ka ɗauki wannan nauyin ba, shi zai je ya ƙoƙari ya nemo. To idan ya kasa, saboda haka ta subantu da sifar talauci, za ka iya ba ta daga cikin zakkarka. Wannan duk kamar yadda za mu zo mu gani a cikin innama sadaqatu lil fuqara. To wannan shi ne ma'anar wala yunfiquna fi sabilillah, wato ba sa ciyar da dukiyar a tafarkin Allah. Sun tara dukiya, ba sa yin batar da ita da Allah ya ce batarwa ta wajibi da batarwa ta mustahabi, shi ne sada zumunci, da taimaka ma marayu, da taimaka ma mabukata, da taimaka ma wanda guzurinsu ya yanke, da taimaka ma zawarawa, da kuma bayarwa domin taimakon addinin Allah, yin waƙafi da sauransu. Duk wannan yana daga cikin batar da dukiya a tafarkin Allah. To wanda suke tara ta ba sa yin wannan, Allah ya ce kai musu bishara da azaba mai raɗaɗi. Shi ne Allah ya sifan, ya ce wannan azaba mai raɗaɗi a ranar alkiyama, ya sifanta ranar alkiyama da wannan sifar a ranar da ake ƙona wannan dukiyar. To ita dukiyar ai a nan suke tafiya su bar ta, ko ba a cikin kabari ake sa su da ita ba, balantana a ce in an tashi ranar alkiyama ita za a ɗauka a ƙona. Wannan ya daga cikin ahwal na ranar alkiyama, wanda Allah ne ya san yadda yake hakikata. Wato abubuwan da mutum ya yi a nan duniya a ranar alkiyama, Allah yana ba su jiki a bisa ƙudurarsa. Kamar yadda idan ka shiga cikin kabari, domin kabari shi ne matakin farko na rayuwar alkiyama, ba rayuwar wannan duniyar ba, rayuwar alkiyama. Kamar yadda da a cikin kafin ka zo duniya kake cikin mahaifiyarka, yadda kake cikin mahaifiyarka ai kana rayu, kana motsi, har za ka ga uwa tana sa kofi a ga yadda ɗa yake dukan ciki, ce ka gani sai ya zo abin kayatarwa ga miji da uwa kana da rai amma baka san a wace duniya kake ba baka san a wace duniya kake ba baka san a wace rayuwa kake ba to haka in ka shiga kabari rayuwa ce wanda baka san aya take ba illa abinda Allah da manzonsa suka kissanta mana na wannan rayuwa daga cikin abinda suka kissanta mana shine kan cewa aikin da kake yi Allah zai suranta shi a sifar mutum wanda zai zo ya kasance tare da kai idan aiki ne na gari ya ɗebe maka haso ya ɗebe maka kewa ya zamanto abokin hirarka ya zamanto abokin hirarka idan kuma mummunan aiki kake yi haka zai zo haka shima Allah zai suranta aikin naka a sifar mutum saboda haka dukiyar da ka ajiye ta anan ranar alkiyama haka Allah zai fitar da ita idan kuɗi ne zinare da azurfa sai a kona su a narka su a kona su har su narke ya zamanto wannan narkarkar karfan na zinaren da azurfa shi za a rinka yi ma mutum lalas ai kun san yanda ake lalas ko a sa karfe a cikin wuta in an sa karfe a cikin wuta sannan sai a zo idan mutum yana da gyambo ya ki warkewa sai a sa wannan ruwan wutan sai ya kashe fata zafin bala'in ya isa shine alkai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yace ya hana yin wannan alkai din wato lalas sakiya ita ce sakiya Imran ibn al-Husayn sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi basir sai ya je yayi wannan alkai din aka yi masa lalas a wajen basir din aka kona shi to da Allah ya bashi wata karama yana jin sallamar mala'iku mala'iku suna yi masa sallama yana ji da kunnansa da yayi wannan lalas din sai ta tafi gab da rasuwarsa kamar yadda ya zo a cikin tarjamarsa Asir Alamin Nubala yake gaya ma waɗansu daga cikin ina jin Mutarrif ibn Abdullah ibn Shakhir yake gaya ma yace ka sani kuwa Mutarrif abinda da yake nake ji din nan ya tafi yanzu ya dawo mu to saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan abin da yayi shine sai Allah ya dauke wannan karamar amma kuma daga baya Allah ya dawo masa da ita to wannan shine sakiya to dukiyar yadda Allah zai suranta ta ta zamanto zinare da azurfa ga duk abin da ta zamanto zinare da azurfa ta duniyar wanda mutum ya bai bada haƙin Allah akai ba to haka za a yi masa nan an faɗi na zinare da azurfa a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi na raƙuma da shanu da awaki na'am ko dukiyar halalci in ka hana haƙin Allah ai ka hana haƙin Allah ne wala yunfiqunaha fi sabilillah ba sa ciyar da ba sa batar da dukiyar a tafarkin Allah wanda ya tara dukiyar halal amma baya bada zakka haka za a yi masa azaba da wannan dukiyar a wani hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan dukiyar za a mayar masa da shi ya zamanto kumurcin maciji wanda irin saboda dafi har wato saman yayi kora a saman kansa yayi kora saboda tsananin dafi zai zo ya bishi har ya kama mukamikinsa ya rike yana cewa ni ne dukiyar taka ni ne taskar dukiyar taka yana kokarin ya yarfe shi ina zai yarfe shi idan kuma wato kenan kaga zai iya zamantowa wannan shine wannan bayan wannan wanda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani kuma zai iya zamantowa kuma wata nau'in azabar da za a yi masa na wannan kumurcin maciji waɗanda kuma suke tara raƙuma ba sa ba da zakkar haka za a bijirar da su ga mutum a fili wato a safsafa taƙo wanda yake ba za ka iya ba inda za ka gudu ka ɓuya sannan a sanya su su rinka sukuwa suna tattaka shi ko yaushe na ƙarshe suka zo sai a dawo masa da na farko. Ko yaushe na ƙarshe suka zo sai a dawo masa da na farko. Shine azabar da za a yi masa ila masha Allah. Haka idan shanu ne, haka idan awaki ne. Saboda haka wannan ayar ta faɗi kawai nau'i ɗaya na jinsin dukiya. Kuma wannan jinsin na wato taskace dukiya, taskance ta ma'anarsa rashin bada haƙƙin Allah. Ka hana haƙƙin Allah. Amma idan dukiya, kamar yadda Abdullahi ibn Umar ya ce, dukiyar da ka bayar da haƙƙin Allah a ciki, to bai zamanto kanzu ba, bai zamanto taska ba, baka taskace ta ba, inda ka bada haƙƙin Allah. Ba wai yana nufin kan cewar a haramun ne ka aje dukiya ba, kai saving, ka sa wato ka aje dukiyarka domin ka rinka talabi, ka rinka killata, ka rinka alkinta dukiyarka. Abinda baka da bukatarsa ka ajiye shi. Wannan ba yana nufin haramun bane. Idan dai ka bada zakka babu laifi ka aje dukiyarka. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana aje abincin shekara na iyalinsa. Abincin shekara na iyalinsa sallallahu alaihi wasallam. Kun san in dai tawakkali ne babu kamar sa. Amma dan ya shar'anta mana. In ya samu zai aje abinci, kaga wannan bai nuna cewa dan ka aje abinci ko dan ka aje dukiya ka saba ma Allah ba, indai ka bada haƙƙin Allah. To Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda gudun wannan ya fi kowa kokari wajen fitar da haƙƙin Allah. Wata ran an yi sallah ta la'asar, ana yin sallama sai ya tashi ya shiga gida da gaggawa har hankalin sahabbai ya tashi. Da ya fito sai suka ce, ya ce musu, kun yi mamakin gaggawar fitata ne? Suka ce, haka ne ya Rasulullah. Sai ya ce, na tuna wani dunkulan zinare na sadaka da aka kawo, sai na ji tsoron ajali ya zo, ban riga na fitar da na raba shi ga macancantar ba. Ya zamanto yana gidansa. Saboda haka in akwai haƙƙi a kanka ka fitar da shi, to wannan ba alkanzu ba ne. To amma daga cikin sahabbai akwai wanda ya saba. Shi fahimtarsa a wannan ayar shine kan cewar aje dukiya gabaki ɗaya haramun ne. Shine Abu Dharr al-Ghifari. Abu Dharr al-Ghifari ya ce duk wanda ya aje dukiya to yana cikin wannan ayar. Haka kuma yake yawo a cikin masallaci yana faɗa. Har Muawiya lokacin da ya je Sham, hankalin Muawiya ya tashi domin ya ga mutane suna zuwa suna zama a gabansa, kuma an so ma ɗaukan fatawarsa. To da yake Muawiya haziki ne, sai ya ce bari na gwada Abu Dharr da gaske yake yi. Sai ya sa aka kai masa dinari 200, kashe gari sai ya tura wanda ya je ya same shi, ya ce je ka ce Amirul Muminin saƙon da ya bayar ba kai ya ce a bama ba, na yi kuskure, don haka kawo min kuɗin, dawo min da su. Ba kuɗi sun kwana a wajensa ba? Sai Abu Dharr ya ce, ayya ka yi haƙuri, ba ni kwana uku zan tattara in baka kamar masa, domin abinda ka bani gabaki ɗaya na ɓatar, na rabe shi, na raba mabuƙata, ba ko kobo. Sai Muawiya ya san cewa Abu Dharr da gaske yake yi, ba kamar al-ahbaru war ruhban bane, shi da gaske yake yi. To sai ya tura ma Sayyidina Uthman cewa gafa Abu Dharr yana jin tsoron fitina, mutane sun so masauraran sa, ana ta rigima da mutane, duk wanda ya aje kuɗi Abu Dharr yana ce masa ai masa albashir, fa bashirhum bi azabin alim yawma yuhma alaiha. To sai Sayyidina Uthman ya ce yazo, da yazo sai Sayyidina Uthman ya ce masa lawi'i tazalta, da dai za ka kibance ka zamanto kai kaɗai. Shine sai ya tafi Rabza. Ar-Rabza tana nan a hanyar Qasim, wajen kilo 100 ce daga Madina. Ya je ya zauna a nan ya rayu har ajalinsa ya zo. Lokacin da ajalinsa ya zo, sai ya ce ma matarsa, idan na rasu ku min likafani da wannan kayan nawa, don ba shi da waɗansu kaya sai waɗannan, ku min likafani da waɗannan kayan nawa, sannan duk wanda ku gani a hanya ku ce wannan Abu Dharr ne sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam a zo ai masa sallah a binne shi sai ga wanda suka gani ko Ibn Mas'ud ne saboda Abdullahi Ibn Mas'ud shi ya masa sallah ya binne shi kuma wannan ya gaskata abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lokacin da ake yakin Tabuk yana tafiya a raƙuminsa ya kasa tafiya sai kawai ya dauki sirdin ya sa a kafadarsa dama Abu Dharr dogo ne kaskar bani ya kama ya ta rinka tafiya a kasa kawai ya kyale raƙumin sai aka hango mutum aka yi cikin kawalwayniya din nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kun Abu Dharr ka zama Abu Dharr da ya kusa su sahabbai ku suka duba sai suka ce ai ku Abu Dharr ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu Abu Dharr ya'ishu wahidan wa yamutu wahidan wa yub'athu yawm al-qiyamati wahida yace Allah ya ji kan Abu Dharr zai rayu shi kadai ya mutu shi kadai kuma a tashe shi ranar al-qiyama shi kadai na daga shine na biyar din shiga addinin musulunci amma bai zauna a Makka ba sai ya tafi garin su Annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan ka ji na je na al'amari na ya bayyana ka zo ka same ni to Abu Dharr shi ra'ayinsa kenan duk wani wanda ya ajiye dukiya ko mai kankantarta to ya shiga cikin wannan aya to amma kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba basirarsa sallallahu alaihi wasallam da saninsa ga halayen mutane da ɗabi'unsu da iliminsa na psychology wanda waɗansu wataran har yanzu bana manta da wannan wataran a tambaya wani yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai abin da ya danganci psychology ba lallai ya zamanto akwai wannan ilimin psychology fa ilimi ne da yake da ɗabi'ar mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abu Dharr don ku san cewa ya san psychology ya ce ya Abu Dharr inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi ina so maka abinda nake so ma kaina wa ana araka da'ifa amma ina ganin kai mai rauni ne kaga fa ga karfin sa fa ga kuma cewar gaskiyar sa baya jin tsoro la yakhafu billahi law mata la'i amma duk da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni araka da'ifa ina ganin kana da rauni yace la tawallayanna mala yatim wala ta'ammaranna ala ithnayn kada ka ce kada ka karbi kula da dukiyar maraya kuma kada ka karbi shugabanci akan mutum biyu a nada ka shugaba akan mutum biyu kada ka yi Imam Adh-Dhahabi yana bayanin wannan hikima ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yace saboda Abu Dharr shi yana ganin cewa bai halatta aje dukiya ba idan aka bashi amanar dukiyar maraya sai ya maida maraya talaka domin dukiyar gabaki ɗaya zai bayar da ita sadaka kun ga hikimar Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ko dukiyar maraya abinda ake so a killata masa dukiyarsa har ma sayyidina Umar yake cewa ku rinka ci kasuwanci da dukiyar maraya kada sadaka kada zakata cinye ta saboda in ya girma kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Sa'ad ibn Abi Waqqas ka bar magadanka mawadata shi yafi bisa ka bar su talakawa su je suna roƙon mutane maqsudin maraya da Allah ya bar masa da ya samu gado a killata masa dukiyarsa to shi Abu Dharr mazhabarsa ba a aje kuɗi saboda haka wannan yana daga cikin rauninsa wajen tadbiri wajen kula da dukiya kuma wajen shugabanci yana buƙatar siyasa to shi Abu Dharr zai gaya maka gaskiya ne ɓalo-ɓalanta ko ka karɓa ko ka ajiye shi ko ishi shugabanci yana buƙatar siyasa yana buƙatar abinda zai haɗa mutane kada su tarwatse kada ka kawo musu abu mai tsanani ka rinka lura da rauninsu to wannan shine ainihin kun ga psychology din Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa wannan nasiha to ala ayi halin jumhurin malamai sun tafi akan abinda fassara da muka ambata ta ayar ta farko cewa wannan ayar tana gargadi ne akan waɗanda suke basa bada haƙƙoƙin dukiya amma duk wanda zai bada haƙƙin dukiya to nan dukiyar bata zamanto kanzu ba al-kanz shine taska sawa'un ka yawanci abinda ake nufi da taska shine kuɗi da kaje ka sashi kaje ka ko kai haƙa
ko kai wani akwati ka kulle shi ko kuma yanzu kamar ka je ka ajiye shi a cikin savings account a banki aka killace maka shi kana ta ganin 00 na karuwa wannan shine alkanz to amma sawa'un ka kulle shi ko baka kulle shi ba idan dai ka rike shi ka rike dukiyar baka bayar da ita inda Allah ya ce ya ajiye ta ba to nan dukiya ta zamanto taska kuma wannan zai zamanto sanadiyar azaba ga mutum amma dukkan dukiyar da kake bada zakkata dukkan dukiyar da kake bada haƙin Allah akai abinda Allah ya wajabta maka kake yi to wannan dukiya sai ma dai ya zamanto kan cewa ta haɓaka tunda a kullun akwai mala'iku biyu da suke yin addu'a ɗaya yana cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafa Allah mai batarwa ka bashi maiwa ɗayan kuma yana cewa Allahumma a'ti mumsikan talafa Allah mai riƙewa mai hanawa ka bashi halakar dukiya saboda haka shine wannan wanda daga cikin malaman mu ne na wannan zamanin yake cewa yana kokarin a kullun ya samu addu'ar mala'iku wannan mala'ika komai kankantar abu ne ya bayar dan in ya bayar to ya ci ya samu addu'ar wannan mala'ika saboda haka in kana son tabbas a kullun ka samu addu'ar mala'ika to ka batar a inda Allah ya ce a batar ba sai ka bada sadaka ba idan ka bada kudin cefa ne da niyya ka shiga ciki amma da niyya shine ya zama ibada in babu niyya al'ada ne aka ce ka bada kudin cefa ne kace gashi nan mayata nan baka samu lada ba dan ya zama to al'ada amma yayin da ka halarto niyya kace kai wannan a matsayin dukiya wajiba a ciyarwa batarwa ta wajibi da Allah ta wajiba da Allah ya tsora maka to ka samu addu'ar wannan mala'ika na'am a'a ai ita sadaka amma matsayin tatawu'i take ba a tozar ta wajibi aje ana hararan tatawu'i kaje kana ta kokarin sadaka amma ka bar iyalinka ka hana su sabulun wanka amma ka je kana ta sadaka to a nan wajen ka abin nan a wato babu hikima baka sanya abu a bigiransa ba hikima shine kowane abu ka sa shi a maudu'insa a bigiransa to Allah madaukakin sarki ya haskaka zukatanmu da hasken alqur'ani subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala tambayoyi da ƴan uwa suka rubuto wannan yace malam Allah ya kara lafiya da nisan kwana amin malam idan liman yana karatun fatiha a bayyane ni ma ina karanta fatiha domin dacewa da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitab hakan nayi daidai ko in saurari karatun shine daidai domin dacewa da ayan alqur'ani wa idha quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun Allah ya saka da alkhairi malam eh wannan matsala ce da malamai suka yi sabani ko mun sha bayanin ta anan a mazhabar Imam Shafi'i da kuma riwayar mashura riwayar take tace mazhab a riwaya a cikin mazhabar Imam Ahmad shine mutum zai yi karatun Fatiha yayin da liman yake yin shi ma a inda liman yake bayyanawa shi ma sai ya yi karatun Fatiha a zuciyarsa yaushe zai yi shine suke sabani waɗansu suka ce in ya karanta aya kafin ya karanta wata ayar sai kai sauri ka karanta waɗansu kuma suka ce lokacin da ya yi shiru a bayan cewa amin yana jiran numfashi ya dawo masa lokacin za ka yi ƙoƙari ka karanta fatiha da kuma in ya gama karatu kafin ya yi ruku'u lokacin za ka yi karatun fatiha duk waɗannan suna daga cikin abubuwa da suke nuna akwai takallufi a cikin lokacin da za ka yi amma wannan shine mazhabar Imam Shafi'i kuma dalilin shine hadisin da ka faɗa wannan hadisi na Ubadah bin Samit da Abu Huraira babu sallah ga wanda bai karatu Fatiha ba. Kuma nassin hadisin ya zo yayin da wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga sallar azhar sai ya ce kuna karatu a bayana ko don yana karatun sabbi amma waɗansu saboda suna karatu sai hankalinsa ya fito wajen karatu sai ya ce kuna karatu a bayana ko suka ce muna yi ya rasulullah sai ya ce kada ku yi sai dai da fatiha domin babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba. To wannan al-zahir a wata riwayar cewa a sallar asuba ne, wata riwayar kuma sallar ta nuna kamar sallar azhar. To mazhabar Shafi'i sai suka karfafa da wannan cewa gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada su yi karatu a bayan liman sai dai da fatiha. Ɗaya mazhabar kuma ita ce mazhabar Imam Malik da al-Imam Abu Hanifa da riwaya a mazhabar Imam Ahmad cewa idan dai liman bayyana karatu yake yi to mutum shiru zai yi ya saurari karatu saboda wannan ayar da shi dan uwa mai tambaya ya kawo wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. In aka karanta al-qur'ani ku yi sauraro da karatun ku yi kawai domin a ji kanku. An ruwaito daga tabi'ai ata da sauransu da wani daga cikin tabi'ai cewa wannan a cikin sallah ne, ana in liman yana karatu ku saurara a cikin sallah. Kuma ma haka yazo a hadisin Abu Musa al-Ash'ari hadisin an sanya liman dan ai koyi da shi a ciki wa idza qara'a fa ansitu, idan yayi karatu ku yi kawai ku shiru. Kuma wannan shine ya dace da al-Qur'ani tunda shi kansa sauraron karatun ibada ne. To kuma akwai hadisin Jabir duk da yake mursal ne da Imam Malik ya kawo shi a cikin al-Muwatta, man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a, wanda yake da liman to karatun liman karatu ne a gare shi. Saboda haka suka ce sai mutum yayi shiru ko musamman ganin kan cewar babu wani abu da ya zo daga sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya nuna lokacin da mutum zai yi karatun fatiha yayin da liman yake bayyana karatun. Dan in ka ce za ka rinka karatun tsakanin aya da aya babu sakina babu nutsuwa. Haka zalika in za ka yi tsakanin in ya ce amin watakila ma ba za ka faɗa amin ɗin ba, kana sauri ka je ka yi fatiha. Ko kuma in ya gama karatu kafin ya yi ruku'u sai ka tsaya baka bi shi wajen ruku'u ba saboda ka gama karatun fatiha. Duk wannan yana daga cikin abin da yake ƙarfafa ra'ayi na biyu wanda yake shine ra'ayin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yayi intisari gare shi, kuma shine ra'ayin Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani kamar yadda ya ambata a cikin sifatus sala. Saboda haka matsala ce da malamai suka saba da daddin sabani ne na daga cikin matsalar da tarjihi ya dade yana yin wahala ga mutane da yawa. Ni ma ina daga cikin wanda ko lokacin da muka karanta iziya sai da na faɗi wannan tarjihi akan wannan matsalar yana da wahalar gaske. Saboda haka idan amma dai ka san cewa matsala ce kowace ra'ayi yana da dalilansa, amma wanne ne ya fi rinjaye to abu ne wanda yake akwai wuyar tarjihin. Don haka wanda ka ɗauka laba'as daga cikin ra'ayoyin guda biyu wanda kake ganin dalilin nasa ya fi ƙarfi, abinda dai ni ne nake fatawa da shi shine abinda yake mazhabar Malik da Abu Hanifa cewa idan liman yana bayyana karatu kai shiru ka saurari karatun, don wannan shirun naka da sauraron naka ibada ce, kuma shi ma a matsayin karatu yake. Saboda haka sai ya zamanto kamar ka karanta fatiha ne. To wannan kuma yace Allah ya kara malan lafiya da kaifin basira amin. Dan Allah malan shugaba zai iya yin kyauta a cikin baitul malin gwamnati idan tsari ya bashi dama. Tsari yakan bashi dama, yakan ba mu shugaba yayin wannan kyautar domin dukiyar baitul mal dukiyar Allah ce, dukiyar al'umma ce, amma shugaba shi aka ba mu amana. Saboda haka in akwai maslaha a cikin wannan sai
domin ka'idar abinda shugaba yake yi shine cewa duk abinda zai yi an rataya shi da maslaha. Kuma yanzu a cikin tsarin da muke da shi na tsarin kasashen mu, kamar mu a wannan kasa, duk abinda za a fitar, duk abinda za a fitar akwai ka'idar da za a fitar da shi. Idan shugaba ya bi waɗannan ka'idodi, shikenan ya tabbatar da maslaha. Ya tabbatar da maslaha. Yawanci a wani lokaci abinda sukan yi, wani lokaci abinda sukan yi sai su yi ta hanyar da ba daidai ba amma ta bayan gida. Kamar yadda wani daga cikin malamanmu na ƙasar nan, Allah ya ƙara masa lafiya ya kare shi, sun je taimako ga wani masallaci babba daga wajen wani babban jami'in gwamnati cewa ya kamata su taimaka. Sai ce to babu komai za a yi. Sai daga baya sai ya ce masa an samu 'yan kwangila, wanda aka ba su kwangila, an samu mutum uku. An ce musu tunda an ba su kwangila su ware wani abu su taimaka ma masallaci. To yanzu idan damu ne ba sai mu ce masha Allah, Allah ya yawaita irin waɗannan 'yan kwangila. Amma wannan malami sai ya ce ai wannan ainihin shi ne ainihin cin rashawa, ainihin cin rashawa ne. Ta yaya za ka wajabta musu cewa su wannan in dai kai haka dan ka ba su aiki ne suka fitar da wannan, ba saboda Allah suka yi ba, saboda haka ainihin wannan shi ne ainihin corruption. Saboda haka wani lokaci kaga sai kaga an yi kyautar ta bayan gida ayi, kuma wannan fa wai ba su tsantsi ni ma fa kenan, su ne suke yin wannan, ba wanda za su sa kawai su bun su nutsar da dukiyar su dumbuza su bayar ba. Amma ka duba tsantsi ni na irin waɗannan malamai namu, Allah ya ƙara mana, Allah ya ƙara musu lafiya da tsantsi ni da riko da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam. Tambaya ta biyu, idan zai iya kome kuɗi zai iya bawa, ma'ana shi shugaban. Eto, indai ya cika ka'ida, indai bisa ka'ida ne shi kenan. Indai ya fitar da kuɗin bisa ka'ida babu laifi. To sannan wannan ya ce Allah ya ƙara malam lafiya da ikhlasi, amin. Malam menene ma'anar wannan kalma ta alhamdala da Hausa? Alhamdala wani sukan ce masa guna. Guna ake ce masa, wani abin nan tsiro ne wanda yake a cikin bishiya yake fitowa mai daci, ko ba shi da kanshi, ba shi da kanshi, ba shi da wari, amma daci matsanancin daci yake da shi, shine alhamdulillah guna a suke fassara shi. To sannan wannan guna a ba kamar kankana take ba, kamar cimfafiya take, kamar kankana take guna, yado take yi ko kana, kamar kanana haka ne, a ƙasa yado yake yi a ƙasa. Na'am. To sannan wannan yace Allah ya ƙara malam lafiya, dan Allah malam muna son kai mana bayanin yadda ake karɓar rancen kuɗi a Jaiz Bank wadda gwamnatin tarayya ta bayar wadda ba ruwa a ciki. Ta faɗi sunanta mai tambayar. Har yanzu ana jiran bankin Jaiz ɗin ne su fitar da ka'idar, don su babban banki sun fitar da ka'idar yadda za a rinka ba da bashin ta hanyar waɗannan bankuna. To amma su kuma kansu bankunan, saboda akwai nauye-nauye da aka ɗora musu, suna ƙoƙarin fitar da ka'idar. Su ma babban bankin abin ya dame su, ba su ji daɗi ba cewa har yanzu bankunan nan sun ba su wani abu ba. Yau wata nawa? August, September, October, yau wata uku da fitar da. Da babban banki ya fitar da tsarin nan, amma har yanzu bankunan nan ba su fara aiwatarwa ba. Wai har yanzu wai suna fitar da tsari, wani tsari za su fitar da wata uku. A gaskiya abin takeici ne, wallahi kwarai da gaske abin takeici ne. So sannan wannan ya ce sai yan uwa masu neman addu'a. Na'am. Wane ne? Barka da Allah ya ƙara wa malam ilimi. Malam zan iya sa wa ɗana Abu Zar ƙwarai, me zai hana? Akwai wani aboki na ɗan Sudan sunansa Abu Zar,
Abu Dhar wani abokin dan Sudan sunansa kenan zaka yasa me dai ana kaza ma danka Abu Dhar tunda ai dinda alkunya ne amma ya shahara da alkunyata sa hatta sunan ma an yi sabani menene ainihin sunansa duk da yake mafi shahara sunansa shine Jundub ibn Junada amma akwai riwaya wanda take ba haka ba wajen sunan nasa akwai wanda alkunya takan zamanto tarife har ma an manta sunansa kamar sayyidina Abubakar kaga ai muna cewa Abubakar ba yanzu da yawa ba san cewar ba san sayyidina Abubakar sunansa ba Abdullahi ibn Quhafa to saboda haka babu laifi kira kanka ka kira ɗanka suna Abu Dhar Allah ya bashi albarkar mai suna kamar yanda Malam Nura ne shi kuma ya sa matansa Ibn Taymiyyah ya zamanto suna babu laifi duk mutum zai iya yi to akwai ƴan uwa da suke neman addu'a akwai wanda yaran su za su koma karatu yana neman addu'a Allah ya ba su nasara wannan duk yaran mu duk za su koma karatu Allah ya ba su nasara Allah kuma ya kare su daga corona Allah ya dauke mana wannan corona din ana ta hasashen wai cewa wai tana nan tana shirin dawowa wannan yana cikin ilimin gaibi Allah ya dauke ta kada ta sake dawowa sannan akwai wani bashi akwai wani dan uwa bashi yayi masa yawa ina neman addu'a Allah ya biya masa Allah ka biya masa kuma ya rizinci addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma sayyidina Ali idan yazo bacci Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azim rabbana wa rabb kulli shay har zuwa karshen da inda yake cewa Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay wa antal akhiru falaysa ba'daka shay wa antal zahiru falaysa fawqaka shay wa antal batin falaysa dunaka shay iqdi anni dayna wa aghnini min al faqr tana nan cikin hisnul muslim ya kai ma kai ko muna roƙo Allah ya biya masa bashi kuma duk waɗanda suke da bashi ba su suka Allah ka biya musu akwai wanda ɗansa ya bata ya kwana biyar kenan yana neman addu'a Allah ka bayyana shi Allah ya dawo masa da ɗansa Allah ya hada shi da ɗansa Allah ya tsare shi a duk inda yake Allah ya kasance tare da shi akwai wanda yake neman addu'a akan kasuwancin sa Allah ya warware masa Allah ya warware masa matsalar da yake ciki Allah ya sanya masa mafita daga gare shi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya Alhaji Amin danta ta Allah ka ba shi lafiya da sauran ƴan uwa da suka yi mana wasiya da addu'a saboda rashin lafiya ya da larura Allah ka yaye musu Allah ka tsare musu Allah ka kiyaye su da ka kiyaye su da kiyayewarka ka kare su da kariyarka Allah wanda suka mutu ƴan uwan mu Allah ka yi musu rahama Allah ka ji kansu Allah ka sa aljanna makomarsu Allah ka daukaka darajarsu ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin